بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منا يمتيني نتليا قوتن المحرم هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم مكة زوا مدينة 1445 wanda ta yi daidai da 19 ga watan 7 miladiya ta 2023 kamar yadda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka masallacin Jibuis da ke cikin wannan unguwa ta Tudun Maliki a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Sharhu Sunna littafi ne wallafar babban malami Imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala wannan kuma shine darasi na 90 daidai a cikin wannan littafi kuma yau mun shiga sabuwar shekara ta musulunci shekara wato 1445 bayan hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah madaukakin sarki dukkan alkhairan da ke cikin wannan shekara Allah ka saukar mana da shi sannan dukkan matsaloli da takura da matsi da ke cikin wannan shekara Allah ka sassauta mana Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon raya wannan shekara da ibada sannan shekara da ta gabata ayyukan da muka yi na ba daidai ba muna roƙon Allah madaukakin sarki ya gafarta mana muna roƙon Allah madaukakin sarki alkhairan duk da ke cikin wannan sabuwar shekara a darasin da ya gabata mun tattauna ne game da ƙarshen karatu na abin da ya shafi al-firaqud-dalla wato ƙungiyoyin bata wa'inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanar a hadithi cewa za a same su kuma babu makawa za a same su din wanda suna da tarin yawa amma duk tushen su yana komawa ne zuwa ga wasu kungiyoyi guda hudu wa'inda mun karanta su akwai Shi'a akwai Khawarij akwai Kadariya sannan akwai Murji'a waɗannan ƙungiyoyi guda hudu dukkan wata bid'a su ne tushenta a duniya kuma duk wani ɗan bid'a yana jinginuwa ne zuwa ga ɗaya daga cikin waɗannan ƙungiyoyi ko dai yana bin babban channel ɗinsu ko kuma yana bin feeder road ƙananan channel da za su kai shi zuwa gare su wanda kawai ya tsira daga waɗannan muggan ƙungiyoyi na bata shine wanda ya tabbata akan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai don mun tattauna akan wannan da irin yanda suka rassanto da kuma wasu daga cikin rassan nasu da muka karanta, kamar ita ta ƙarshe wato al-murji'a ita ce ta kasu zuwa ga jahamiya, zuwa ga asha'ira, zuwa ga karramiya, zuwa ga murji'atul fuqaha. Wannan duk gaba ɗayan su murji'awa ne, amma su ma a kashin wato a cikin murji'a din sun karkasu kamar waɗannan kashe-kashen, kuma suna da ɗan bambance-bambance kamar yadda duk mun karanta. Sannan mun faɗi tafarkin tsira shine tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Aqida ta kwarai ita ce aqidar da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa suka kudurce. Hanya wadda take ta tsira ita ce hanyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alqur'ani da sunna bisa fahimtar magabata na kwarai. Da haka yau kai tsaye za mu shiga cikin sabon darasi wato gaba ta 111. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala: wa'alam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdathatil umur wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji' fihi atharun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wala an ashabihi lam takun bid'atun. Imam al-Barbahari yace ka sani dan uwa mai karatu, annan nasa da dai mutane, annan nasa da a ce mutane, law waqafu inda muhdathatil umur, inda za a yi sa'a mutane su dakile ko su dakire daga fararrun al'amura, a ce mutane su doge su cije gabarin bid'o'i, mutane su tubure su kibin fararrun al'amura a addini, su kibin bid'o'i, walam yatajawazuha bi shay'in, ballantana su ƙetare zuwa ga wannan bid'o'i din da wani abu, walam yuwallidu kalaman, sannan da mutane za su noke gabarin haifar da wani zance, mimma lam yaji fihi atharun, irin zantittika da aqidun da basu tabbata ba, basu zo ba daga manzon Allah, wato ba a samu wani athar hadithi ba daga ar-rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, wala an ashabihi, ballantana daga sahabbansa, lam takun bid'atun, da ba a samu wata bid'a ba. Da mutane za su nuna sun ki su hau kujeran naki ga dukkan wata bid'a da ta zo, kowane ne ke jagorantarta, su ki binta, su ki shiga cikinta, su ki kirkirar wani zance wanda bai tabbata ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko sahabbansa, to dama ba a samu bid'a ba. Da shi kenan za ka samu mutane hunafa, kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya ainihin wato halicce su ainihin akan turba ta kwarai, akan ɗabi'a mai kyau, akan aqida ta musulunci, kafin abubuwa masu gurɓata aqidu su faru. Asharhi Ash-Sheikh Fawzan al-Fawzan rahimahullah yace wannan magana ta Imam al-Barbahari, wa alam anna an-nasa law waqafu 'inda muhdathatil umur wa lam yatajawazuha bi shay'in wa lam yuwallidu kalaman mimma lam yaji fihi atharun 'an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa la 'an ashabihi lam takun bid'atun. Ma'anar wannan magana, law anna an-nasa da dai mutane, waqafu 'inda muhdathatil umur, ma'anahu law tawaqqafu 'anha, da dai mutane za su hau kujeran naki daga abin da ya shafi fararrun al'amura ko bid'o'i, su noke su ki shiga ciki su kibin su, walam yadkhulu fiha, su ki shiga cikin bid'o'i, wa qatasaru 'ala sunnati, su taqaitu a iya sunnar annabi kurum, duk abinda ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su ki yarda da shi
su yi watsi da shi, su yi wancakali da shi, ko wane ne ya zo da shi. Walam ya khruju anha, da dai mutane za su daure su ki fita daga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ilal bid'i, su koma zuwa bid'o'i, la hasalat lahumun najatu, da sun tsira. Da mutane za su tsaya su takaita iya sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, su gamsu da cewa ta ishe su, ta wadace su, ta yalwace su, ba sai sun shiga wata kungiya cikin kungiyoyin bata ba, ba sai sun biye wata bid'a ba, la hasalat lahumun najatu, to lalle da sun tsira. Lakin sai da yanda al'amarin yake, man tajawaza sunnata, duk wanda ya ketare sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, ga sunna a madadin ya tsaya iya sunnar, ya tsallake ta, ya shallake sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, wa ahdatha aqwalan, ya farar da wasu zantuttuka, ya kirkiri wasu aqidu, laysa laha dalilun min kalamillah, wanda ba su da hujja daga littafin Allah, wala min sunnati rasulihi, ba su da dalili daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sara ma'al mubtadi'ati, shi ma ya zama tare da yan bid'a. Duk wanda ya kirkiro wani ba addini, ko ya kirkiro wani zance, ko ya kirkiro wata fahimta, ko wata aqida da ba goyen bayan alqur'ani, babu goyen bayan sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, to ko wato kada ya raba daya biyu, shi ma ya zama daga cikin yan bid'a. Wa ma'al firaki dhalla, kuma yana tare da waɗannan ƙungiyoyi na bata 72 da annabi ya ce duk wuta za a kada su. Fala najata, a ƙarƙashin haka babu tsira, babu kubuta, illa bi hadhihi sunnati, sai fariko da wannan sunnar ta manzon Allah, allati tarakana alaiha rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ban mu akanta. Duk wata kungiyar ta bata annabi bai san da ita ba, komai dadewata annabi bai san da ita ba, dan annabi ya bar sahabbansa ahlus sunna ne, ba sa bin wata kungiya, ba su bin wata dariqa, ba wata mazhaba da suke bi, kawai su mazhaban manzon Allah suke bi, dariqar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suke bi, hanyar annabi sallallahu alaihi wasallam kai suka sani. Bayan Allah ya kubutar da su daga kafirci da duhun jahiliya, suka zo suka rungumi alqur'ani da sunna, iya abinda annabi ya tafiye ba sahabbai, shi yasa ranar tashin alkiyama in yaga ana kora al'umma sai ya ce al'ummati ummati, mala'iku su ce ai baka sani, ai bayan ka tafi ka yi gwagwarmaya, an fitar da kai daga gidanka, an zage ka, an ci mutuncinka, an haukatar da kai, an ce ma mahaukaci, an ce kai boka ne, an raba ka da mahaifarka, an yi maka rotse, hakurinka ya karye, ka sha wahala, ka ci gwagwarmaya, ka kafa wannan addini, sunnarka ta tabbata, sahabbai sun rungume ta, bayan ka tafi, sahabbai sun rungume ta, bayan sun tafi, sannan kuma wasu suka zo, suka maida al'umma, suka maida hannun agogo baya, suka kirkiro wasu abubuwa da ba su ka koyar da al'umma ba, ba a kansu ka bar al'umma ba, waɗannan mutanen da kaga muna kora irin su ne, innahum baddalu wa gayyaru ba'dak, sun canza, sun musanya bayan baka na. Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi takaici, yayi bakin ciki yace fasuhukan fasuhukan, haka suka yi min amanata, suka ci bayan na kafa addini, sahabbai na sun yada addini, daga baya aka same su suka shiga rigar addini, suka lalata addini, suka bata sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, suka kawo bid'o'i, annabi yace ai nesa da su, fasuhukan fasuhukan, ai nesa da su. Allah kiyaye. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. أنغم مغانا إن ديبا واند الله يرمو تامسس إياتي واد تابي وابا تو سنة النبي تايشيش. النبي صلى الله عليه وسلم ببدوني أبسيدي إني نيدنن tarikum fikum, zan tafi in bar muku ma abinda in tamassaktum bihi, idan kuka yi ruko da shi, in har kun kama shi, lan tadillu ba zai taba yiwa ku bata ba ba'adi bayan na tafi. Wani abu annabi ya bin mana wanda ya ce in mun rike ba za mu bata ba, ya ce kitaballahi wa sunnati, na tafi na ban muku alqur'ani, na tafi na ban muku sunnata, duk wanda ya riko da su ba zai bata ba. Shedan babu yanda zai yi da shi. Wanda duk yayi riko da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, yayi riko da alqur'ani, ya shiga jirgin annabi Nuhu, ya shiga jirgin fito. Sannan sai kuma mutum ya saki alqur'ani kuma ya saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam, bayan ga abinda annabi ya faɗa, ai babu wanda zai wannan sai wanda kalmar tsiyacewa da tabewa ta tabbata a kansa. Allah karka samu daga cikin su. Wa fi hadithin akhar, a wani hadithin annabi sallallahu alaihi wasallam yace taraktukum ala albayda, na barku akan wani titi, wani gwadabe, wata hanya faratas mai fitulu, layliha kanahariha, daranta kamar ranarta, la yazigu anha, babu mai karkacewa, babu mai sauka daga wannan titin ya bauɗe daga wannan kwalta ɗin, illa halikun sai halakakke. In ba halakakke ba, ga titi, ga security light, haske ko ta ina, ba za ka fada rami ba, ba za ka daki wani gini ba, ba za ka sauka daga shoulder ba, saboda ga haske nan kana ganin gabanka, sai ka bar wannan hanyar, sai ka koma titin da yake ba kwalta, ga ramuka, ga duhu, ga lambatu a gefansa, shi ma a lalace, ka shiga wannan layin. Abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yace, titin da ya bar al'umma sa akai saboda haskensa, saboda tangararran dinsa, da dare da rana a wannan titin duk ɗaya ne. Yanda kake tafiya da rana akan titi cikin natsuwa da kwanciyar hankali saboda hasken rana, to shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da ranarta da daranta duk ɗaya ne. In kana tafiya a shiriyar annabi sallallahu alaihi wasallam da rana, to wannan hasken shine haddare, layliha kana hariha, kai ka san babu wanda zai saki sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkace daga wannan hanyar da annabi ya bar al'umma akai, illa halik, annabi ya ce sai halakakki, Allahumma ajirna minhu. Wannan hadithin Imam Ibn Majah ya ruwaito shi, hadithi na 43, Imam Ahmad bin Hanbal a cikin littafin sa Musnad mujalladi na 4 shafi na 126 ya ruwaito shi, Abu Abdullah al-Hakim an-Naisaburi a cikin Mustadrak din sa hadisi na 331 ya ruwaito shi babban malamin hadisi Sheikh Nasiruddin al-Albani, ya inganta wannan hadisin a cikin Sahihul Jami', hadisi mai lamba ta 4369. Hadha sabilun najati, wannan shine tafarkin tsira, sunnatul rasul sallallahu alaihi wasallam, sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wa ma kana alaihi huwa wa ashabu, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kansa da shi da sahabbansa, wa huwa madmunu hadha alkitab, shine abinda wannan littafin da muke karantawa ya kunsa, abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ke kansa da shi da sahabbansa, wanda ake ta jan hankalinmu mu zama akai, kar mu sauka, shine kwalci ne titi mai kyau, shine mai kwalta, to shine abinda wannan littafin sharhu sunna ya kunsa. Alladhina qara'u, wanda muke karantawa, huwa sharhu li hadha al-amr, sharhi ne da ƙarin bayani game da wannan al'amari na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam da ruku'a da ita. Da aka duk abinda zaka ji a cikin wannan littafin, abinda ake kokarin jan hankalina da hankalinka, abinda ake kwadaitar da ni da ni da kai kenan akai. Huwa sharhun, ni ana ya sa la li hadha al-amr, a cire wannan la din. An bai mija, za ku ga wata la, huwa sharhun, sai ya ce la li hadha al-amr, wannan la din a cire ta, babu ita. Gaba ta 112, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, wa'alam, Imam al-Barbahari ya ce ka sani, annahu laysa bayna al-abd wa bayna an yakuna mu'minan hatta yasira kafiran, yace ka sani annahu laysa bayna al-'abd wa bayna an yakuna mu'minan, abinda ke tsakanin bawa ya zama mu'min hatta yasira kafiran, wa laysa bayna al-'abd, babu wani abu da ke tsakanin bawa wa bayna an yakuna mu'minan da kuma tsakanin ya zama mu'min hatta yasira kafiran, a wayi gari bayan ya zama mu'mini kuma ya zama kafir, illa an yajhada shay'an, ba abinda zai sa bawa bayan ya zama mu'mini ya koma kafiri, illa an yajhada shay'an, sai in yayi musun wani abu, mimma anzalahu Allah, daga abinda Allah ya saukar. Tsakanin abinda zai sa bawa mu'mini ya koma kafiri ba wani abu bane sai yayi musun wani abu daga abinda Allah ya saukar. Allah ya saukar da wani bayani ko wata aya cikin Al-Qur'ani ya musunta ta yace bai yadda da ita ba, wannan koda ya zama mu'mini a da, to ya rashin yadda ko musunta wata aya cikin ayoyin Al-Qur'ani ka iya mayar da shi kuma ya koma kafiri, aw yazida fi kalamillah, ko kuma yayi ƙari a cikin maganar Allah, aw yunkisa, ko yayi ragi ya rage wani abu a cikin ayar Allah, aw yunkira shay'an, ko yayi musu da inkarin wani abu, mimma qala Allahu azza wa jal, daga abinda Allah mabuwayi mai daukaka ya faɗa, aw shay'an, ko yayi musun yayi inkarin wani abu, mimma takallama bihi rasulullah, daga abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa, fattaqillaha rahimakallah, qala yace ka ji tsoron Allah, Allah ya maka rahama, wanzur li nafsik, ka kula da kanka, wa iyyaka wal guluwa fid din, ina ya maka kashedi da wuce iyaka a addini, fa innahu laysa min tariqil haqqi fi shay'in, domin gulu wuce iyaka a addini bai hada komai ba da tafarkin gaskiya, ketare iyaka da wuce iyaka a addini ba shi da alaka da hanyar gaskiya, shine laysa min tariqil haqqi fi shay, bai da alaka bai hada komai ba da tafarkin gaskiya, duk mai neman tafarkin gaskiya ba za ka same shi yana yin guluwi wuce iyaka ba a addini. Qawlu Ash-Shaykh Fawzan al-Fawzan, kaman yanda ya saba mana fashin baki da fito mana da bayanin ainihin wato Imam al-Barbahari, to zai mana anan yace wa alam kasan أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. يعني واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا مما أنزله الله. يعني عبد الإمام البربهاري كني في أنان أن نواقض الإسلام كثيرة. Abubuwan da suke warwarewa mutum musuluncinsa suna da yawa, mutum da musulmi ne, to akwai abubuwan da in bai hattara ba, in bai hankali ba, in ya fada masu, to waɗannan abubuwa ne da suke aske imanin mutum, su warware masa imani. To abubuwan da ke warwarewa mutum imani kuma suna da yawa. Kad yakunu al-insanu musliman sahihal islam, wato mutum zai iya kasancewa a da musulmi ne shi, kuma mai ingantaccen imani, muminan sadiqan, kuma zai iya zamtowa mumini ne sadikan kuma mai gaskiya a cikin imaninsa, lakin sai dai wal iyazu billah muna neman tsarin Allah, qadiyar taddu addini, akan iya samun mutum kuma yayi ridda ya bar addininsa. Ya mutum zai yi ridda bayan ya zama sahihal Islam, muminan sadikan, bayan da ya zamanto mai ingantaccen musulunci, mai gaskataccen imani, kuma me zai sa shi yayi ridda ya bar addini? Sai ce birtikabi naqidin, in ya aikata wani abu da ke warware wa mutum musulunci, min nawaqidil Islam, daga abubuwan da ke warware musulunci. Wa hiya kathiratun, abubuwan da suke warware wa mutum musulunci ko suna da yawa. Sai mutum ya hatara, kar ya dinga ganin kamar yana nan a musulmi, yana nan a musulmi, ashe tinuma ya bar musulunci shi bai sani ba. Lallai akwai abubuwan da suke sa mutum in yesu ya yi ridda ya bar addini. To sai mutum ya hatara da su, kada ya shiga ya ma fice bai ma san ya fita ba. Kuma masu warware wa mutum imani da musulunci suna da yawa. Yajma'uha arba'atu anwa'in, amma akwai wasu nau'ika guda hudu sun tattare su duka. Na farko alƙaul, mutum zai iya yin abin da zai fitar da shi daga musulunci ta hanyar furuci, ya faɗi wani abu, shine alƙaul, magana. Haka sai mutum ya dinga kiyaye me zai faɗa. Kar mutum ya dinga ganin ai da wasa yake, ai raha ce, ai barkwanci ne, a ransa ne ya ɓaci. A'a, akwai kalmomin da jallayi ne, kar ka tsallaka su. Alƙaul, lalle ka sani, kamar yadda alfaza zai yake cewa zinil qaula in hawalta madha muhammadin fa fi kulli qaulin mustahilin wa jaiz, ko wa fi kulli qaulin mustahilun wa jaiz, kace ko yaban annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi, to auna zancanka, zinil qaul, ka dauki maganganun da zaka yaba annabi da su, dora su akan sikeli na shari'a. Wannan kalmar ta dace da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam, wannan kalmar da zaka yi amfani da ita babu kaskantarwa, babu tauye daraja da matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam. Zinil qaula in hawalta madaha muhammadin, sai ce fa fi kulli qaulil mustahilun wa jaizu, domin a kowane irin zance akwai wanda yake mustahili, akwai kuma wanda yake jaizi, akwai wanda ya halatta ka fada, akwai wanda kuma korarren zance ne bai kamata ka fada ba. In ko zaka fada ya zamanto korewa kake ba tabbatarwa ba. Da aka cikin abubuwa nau'ika guda hudu da zaka samu abubuwan da ke warware musulunci suna cushe ko suna komawa cikin su, akwai alqaul, magana, wal fi'lu, da aiki, akwai ayyuka ka kula, akwai aikin da kana yin sa kai ridda, ba magana, ba magana bace da baki, a aikata kana yin wannan aikin, to aiki ne da ke warware wa mutum imani. Na uku wal i'tiqad, i'tiqadi, kudiri, akwai abin da in ka kuskura ka kudurce shi a zuciyarka kai ridda, akwai abin da in ka kudurce shi a zuciyarka to kai ridda. Wa shakku, da shakka, akwai abin da ba a shakka a kansa, in kai shakka a kansa, wannan shakkar za ta warware wa mutum tauhidi, ta warware masa imani. Zai dauke su ɗaya bayan ɗaya waɗannan guda hudun ya yi mana bayani insha Allah. Al-awwal yace na farko, al-qaul, magana, qawlu kalimatil kufr, fadin magana ta kafirci. Idza qala kalimatal kufr, idan mutum ya kuskura yayi sakin baki ya fadu wata kalma wanda fadin wannan kalma kafirci ne, ghayra mukrahin, ba kuma tilasta shi akai ba, ba jahilci ba, ba kuma tilasta shi akai ya fade ta ba, yakfuru, to zai iya kafirta. Akwai kalmar da ta kafirci ce, wannan kalmar ka kiyaye ta, ka kafurta ta, in kafurta ta ba kuma tirsasa wa mutum akai cewa ko ya fada ko a kashe shi ba, to lalle mutum ya kiyaye ta. In ku har ya furta ba kuma tilasta shi akai ba, ya kafuru, zai kafurta. Qala ta'ala, Ubangiji ta'ala ya ce walaqad qalu kalimatan kufri wa kafaru ba'da islamihim. Allah ya ce walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim wa hammu bima lam yanalu. Allah ya ce tabbas haka ne sun faɗi kalma ta kafirci walaqad qalu kalimatal kufri haka yake sun faɗi kalma wanda kalman nan faɗin ta kafirci ne wa kafaru a sakamakon haka sun kafurta ba'da islamihim bayan musuluncin su da dai suna musulmi amma sakamakon furta wannan kalmar Allah da kansa ya ce sun kafurta suratul tauba aya ta 74 da akar mutun yana ikirarin musulunci ya dinga furta irin wannan kalmar an kafurta shi ya ce an kafurta shi ai shi musulmi ne ko kuma wani yana gefe ya dinga cewa kuna kafurta musulmi Allah ta'ala da kansa ya nuna akwai kalmomin da an faɗe su kafurci ne an kafurta da aka kana la ilaha illallah komai faɗin la ilaha illallah dinka in kana furta irin wannan kalmar kafurci ne furta ta da kai ridda ka kafurta bayan da kai musu kai imani suratul tauba ka ayyadu wa ghayrallah kaman mutun ya dinga kiran wani Allah kiran wani Allah mutun ya shiga cikin wani mawuyacin hali ko yana neman taimako ko yana neman agaji ko ya shiga wata musiba ko zai fadi amma da ya kira sunan Allah sai ya kira sunan wani Allah wannan kafirci mutun yayi tuntube maimakon ya ce ya Allah ya salam inna lillahi wa inna sai kaji mutun ya ce Shehu Usman an gane ko wani lokaci har kari ma Shehu Usman ka agaje mu eh za ka dinga jin irin wannan ko mutun yana tuntube kaji ya ce Shehu yanzu lokacin da mutun ya shiga cikin irin wannan waye kamata ya kira kira sunan Allah fa yastagitha bighayrillah ya nemi agaji a wajen wani Allah mimma la yaqdiru alaihi cikin abinda babu wanda yake da iko akan wannan abin illallah sai Allah minal amwat daga matattu wa gairihim da wasu su mutun yaje wajen kaburbura yana roƙon su yana addu'a yana da wata bukata muhimmiya yana da wani abu da yasa a gaba yake so ya cin mata amma sai ya dinga zuwa wajen wani wali ko wani shehi da ya mutu yana cikin kabari ya dinga roƙon sa ko yana cikin musiba yana cikin tashin hankali yana cikin talauci na aljihu kuma da alama akwai talauci na imani ba dan ba talaucin imani ba me zai kai mutun wajen na mamaci na cikin kabari ka roke shi in tad'uhum la yasma'u du'aakum walau sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum wala yunabbi'uka mithlu khabir Allah ya sha mun sha mai ta wannan ayar Allah ya ce in kun kira su ba sa ji wanda yake cikin kabari in ka kira shi ba zai ji ba in tad'uhum la yasma'u du'aakum Allah ya ce walau sami'u qaddara ma sun ji mastajabu lakum ba za su iya amsa muku ba wa yawmal qiyamati yakfuruna bishirkikum kuma ranar alqiyama su barranta su kafurce game da abin da kuka yi da su na kira wato yakfuruna bishirkikum su kafurce wa shirka da kuka yi da su wala yunabbi'uka mithlu khabir babu mai baka cikakken bayani daki daki dalla dalla sai al-khabir shine Allah fa yakfuru bidhalika da aka roƙon wani Allah da neman agajinsa a irin neman taimako da neman agajin da babu mai iya yinsa sai Allah to neman wannan taimako ko neman wannan agajin a wajen wani Allah kafirci amma yanzu dan mi komin tansirin nan taimaka ka miko aka ga wannan abu ne da zaka iya taimakon da wani bil adama zai iya dan ka nemi taimakonsa wannan ba za a ce kai shirka ba amma taimakon da babu mai iyawa sai Allah kai min rai kai min arziki wannan kaga ba mai iya yi sai Allah azurtawa talautarwa daukakawa kaskantarwa rayuwa da mutuwa duk sai Allah don haka duk wanda ya nemi wani irin waɗannan a wajen wani Allah lalle ko shakka babu mala'ika ne ko annabi ne ko sahabi ne ko wani wali ne ya kafirta domin ba a neman agajin wani a abinda wani ba mai iya ba mahalukin da zai iya sai Allah kamar yadda wannan bukatar da wannan neman bukatar zuwa ga wani Allah wannan shi ake kira da kafirci ko da kana cewa la ilaha illallah to lalle kai abinda yake kafirci ne li'annahu da'a ghayra Allah domin ya kira wani Allah ko ya roki wani Allah aw ya takallama bi kalamin fihi suqriyatun biddin ko kuma kaji mutun ya furta wata kalma wanda izgilanci ne a addini ko zagin masu addini ko cin mutuncin addini ko cin mutuncin wata sifa ta addini ko wata sha'ira min sha'irin islam wata alama cikin alamomin musulunci ka zage ta ko ka ci mutuncinta ko kaskantar da ita ko ka kaskantar da me ita kana ganin kamar shi ka ci mutunci to wannan shi ma yana daga cikin gurin da yake jallayi ne karka kuskura ka tsallaka wata sifa ta addini in wani me ita yayi maka shi zaka yi wa ba sifar ba na fata an gane in wani mai irin wannan sifar ta addini yayi maka abinda baka ji dadi ba shi in person ware shi kai masa abinda zaka yi masa amma karka kuskura ka taba siffar da ya taba siffantu da ita ta addini don wannan izgilanci da wasa da taba addini shi ma zai iya sa mutum koda ya musulunta ko yayi musulunci to ya kuma kafirta na fata an gane aw bil kitabi aw sunna ko kuma mutun ya faɗi wata kalma wanda izgilanci ne ga alqur'ani ko izgilanci ne ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ala ubangiji ta'ala yace wala in sa'altahum idan da zaka tambaye su idan har ka tambaye su la yaqulunna inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab tabbas za su ce da kai kawai kunna nakhudhu muna kutse ne da wasa idan mutun ya faɗi wata kalma yayi wata barambarama ya saki hanya ya faɗi wata kalma ta izgilanci ga addini ko izgilanci ga alqur'ani ko izgilanci ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ko ga Allah da manzansa idan aka yi masa magana sai ta shi fa da wasa yake shi ba da gaske yake ba da wasa yake akwai wanda za ka ga in ya fuskanci cewa ya sha ta fi cikinsa an yocha sai ce shi fa ba haka yake nufi ba shi fa da wasa yake to shine sai Allah ta'ala yake cewa wala in sa'altum inda zaka ce me yasa ka faɗi wannan kalma me yasa kai kaza la yaqulunna sai ka ji hadda rantsuwa suna cewa innama kunna nakhudu wa nal'ab kawa fa dan kutsawa mu ɗan hira fa muke ba dan tattaunawa muke fa wasa ne fa Allah ya ce a gaya musu kul ka ce abillahi yanzu Allah ne wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke wasa yanzu Allah ne abun wasa yanzu aya cikin ayoyin alqur'ani ne abun wasa yanzu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam shine abun wasan ka kul Allah yace ka tambaye ka ce musu abillahi yanzu Allah wa ayatihi da ayoyinsa wa rasulihi da manzansa kuntum tastahzi'una kuke wa izgilanci la ta'tadiru Allah yace kaku kawo wani uzuri kad kafartum ba'da imanikum tabbas kun kafirta bayan da kun yi imani kaji ba la ta'tadiru Allah yace kan ma ku dinga kauce kuna wani kawo hanzari ko uzuri kad Allah yace bi tahqiq kun kafirta ba'da imanikum bayan kun yi imani da haka mutun yayi hattara bakin rijiya ba wajen wasan makaho bane addini ba gurin wasan mutum bane alladhi yastahzi'u bis-sunnah wanda yake wa sunnar annabi izgili ya ga mai gemu ya zage shi ya zagi gemu ko ya zagi gajeren daga gaggen wando ko ya zagi hijabi ko duka irin waɗannan haka mutum yana ganin kamar mutum kamar ya ci mutuncin mai wannan sifar alladhi yastahzi'u bis-sunnah duk abin da yake sunna ne ka kiyaye masa izgili wanda yake wa sunna izgili aw bil qur'an ko yake wa alqur'ani izgili walau kana mazihan koda da wasa yake malam ya kuma qur'an matukar ba tirsa sashi aka yi cewa dole sai ya fada ko ayi masa illa ko a kace shi ba to ba shi da wani uzuri ko hanzarin da zai kawo domin qala ta'ala ubangiji ta'ala ya ce man kafara billahi duk wanda ya kafirce wa Allah min ba'di imanihi bayan ya yi imani kaga duk waɗannan ayoyin sun nuna fa zaka iya kana da imani fa daga baya ka kafirta kar ka dauka ai dan ka shiga musulunci kana nan a musulmi duk barambara madda zaka yi duk abin da zaka faɗa kana nan a musulmi a akwai abubuwan da za su fitar da kai daga musulunci sai dai ka sake yin kalmar shahada ka kuma shigowa Allah ta'ala ya ce duk wanda ya kafirce wa Allah bayan imaninsa illa man ukuriha banda wanda aka tilasta shi wa qalbuhu mutma'innun bil imani zuciyarsa tana nitsa da imani banda shi tumun da aka tsare shi aka ce sai ya ci mutuncin addini ko sai ya ci mutuncin ainihin wato wata sifa ta addini ko kuma ayi masa illa ko a kashe shi sai ya faɗi wannan amma a zuciyarsa baya nufin abin zuciyarsa tana cike da imani yana cike da takeici da bakin cikin abin da bakinsa ba ya furta Allah ya ce banda wannan shi an masa uzuri amma haka kawai dan duniya ta ma dadi haka kawai dan kawai kai ka cika surutu baka iya yin shiru da bakinka haka kawai saboda giyan mulki saboda kudi saboda wani adot kawai shikenan ka shigo ko social media ko a radio ko kuma a bainar jama'a ka fado ta kalma ta batanci ga addini ayi magana ka ce wasa a ba wasa da addini lalle mutun ya kula da wannan karatun sosai Allah ya tsare suratul nahl aya ta 106 amma man qala hadha mukhtaran fa innahu yakfur amma wanda ya fadi irin waɗannan kalmomin da zabin sa ba matsa shi akai ba ba tilasta shi akai ba wani ma ba tambayar sa akai ba ballantana a ce a tambaya akai aka rubuta shi bai gane tambayar ba tambayar sa akai kawai zai zo saboda kawai yana son ya ci mutuncin addini kawai zai kama surutu kawai ci mutuncin addini babu maganar tilas to duk wanda ya faɗi bacinci ga addini ko ya izgili ga addini ko ya izgili ga ayat alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ayoyi sun tabbata daga Allah madaukakin sarki cewa ya kafirta fa innahu yakfur wannan game da furuci na baki kenan athani nau'i na biyu daga cikin nau'o'in abin da ke sa mutun yayi ridda alfi'lu aiki ka an yazbaha li ghayrillah kamar mutun zai yanka dabba sai ya yanka da sunan wani Allah ko ya yanka da sunan aljani ko ya yanka da sunan wani boka ko ya yanka dai da sunan wani Allah aw yanzura li ghayrillah ko yayi alwashi ko bakance da sunan wani Allah yayi bakance li ghayrillah ga wani Allah aw yasjuda li ghayrillah ko ya fadi yayi sujada ga wani Allah yasjuda lidarih mutun ya fadiyewa kabari sujada shine ad-darih kabari kenan mutun yaje kana kallo ya fadi ya sunkuya ya sa goshinsa a ƙasa a gaban kabari wannan aiki ne daga cikin ayyukan da mutun zai iya yin su ya fita daga cikin musulunci afsali na uku al-i'tiqad bil qalb kudurcewa a zuci ka an ya ataki da sihatul kufur kamar mutum a zuciyarsa ya kudurce ingancin kafirci ya ringa ganin kawai an fiye takura kawai dan musulmin da kafiran duk da din neman kawai daddace ne kawai zaka ku daina wani matsawa ku kun zama fundamentalist kun zama yan ra'ayin rakawa addini kyala kowa kawai addinin sa kowa da krista da yahudawan da masu bautar kaza da mu musulmin duk neman dace ake yana ganin kamar addinin da ba na musulunci ba ya inganta dan haka a daina takura mutane a daina matsawa mutane to duk wanda yake da aqidar addinin da ba na musulunci ba shi ma ingantaccen addini ne shi ma ana neman yardar Allah da shi ma ana shiga aljanna da wannan addinin to shi ma ya kudurce abinda yake kudurce shi kafirci wasihata ma alaihi alkuffar ko kuma ya kudurce ingancin abinda kafirai suke kansa yace kafiran nan wa fa fa za a yi musu adalci fa fa ba zafafa ba fa ni ya fahimta ta kamar su ma fa akan daidai suke ko abinda suke ni ina gani me ya aibin abinda suke ina ganin kamar abinda suke ba wani illa bane wannan musulmi ya dinga irin wannan kudurin musulmi ya kudurce wannan yana ganin wanda ba musulmi ba kan daidai yake ko musulmi sun fiye rashin adalci ko musulmi sun fiye ka dinga jin shi suka sa musulmai zai soka dan ya bawa kafirai kariya kallazi ya'taqidu sihhata ma alaihi alyahud kaman wanda ya kudurce ingancin abinda yahuda suke kai wan nasara ko kristoci ba'da bi'ithati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam kuma bayan an riga an aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ai bi shira'atihi kullu shara'i'atun sahu ai da aiko manzon Allah kowace shari'a an shafe ta da haka yanzu ba yahudan da yake kan yahudanci akan bata yake ba nasaran da yake kan kristanci akan bata yake inna ad-dina 'inda Allahi al-islam addinin da Allah ya sani musulunci ne kawai da haka babu wani ba yahude ko ba nasare da yake kan daidai a yanzu akan addinin sa na yahudanci ko kristanci daga duk wanda ya kudurce Yahuda su ma akan daidai suke ai su ma addinin su saukakke ne an aika musu da an saukar musu da Taura kuma an aika musu da annabawa irin su annabi Musa su ma in kristocin nan fa me yana matsawa su ma fa addinin su saukakke ne an saukar musu da littafin injila an turo musu annabi Isa to menene mu kuma an turo mana da Qur'ani an sauka an turo mana da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ina ganin kowa duk daidai ne wannan kudurin ba aqida bace ta musulunci duk wanda yake da irin wannan kudurin to lalle ne nemi imani ne nemi jaddada imanin sa tun kafin dare ya masa arrabi'u na hudu aw shakkun ko shakka ka anya shukka fil qur'an kamar mutun ya samu virus ya kama masa zuciya ya dinga ya zamto yana da kokwanto game da alqur'ani hal huwa sahihun am aw laysa sahihan mutum ya dinga kokwantan anya alqur'anin nan ma ingantacce ne ko bai inganta ba alqur'anin mutum ya dinga jin wannan a zuciyarsa yana da wani ayat tambaya ko yana da kokwanto ko shakku game da alqur'ani yana ganin shin anya alqur'anin nan sahihin alqur'ani ne anya qur'anin nan dake hannunmu shine ingantaccen qur'ani kuwa hal hadhihi al-ayatu sahiha shin anya wannan ayar ingantacciya ce aw laysat sahiha ko ma ba ingantacciya bace fa hadha yakfuru irin wannan shakku din a ba shakka bace irin ta sallah ko ta alwala ta warware ko alwala bata warware ba ko kai sallah ko baka yi sallah ba kana kokonto a wannan kokonton da cewa wannan ayar gaskiya ce ko ba gaskiya bace qur'ani nan ingantacce ne ko a wannan shakka ce wanda take yakfuru mutun zai iya kafirta wal iyadu billah aw shakka fi ma saha ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ko kuma yake kokwanto game da abin da ya tabbata ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min al ahadith daga hadisai hadhihi usulur ridda wadannan abubuwan guda hudu sune tubalar ridda sune tubali da murahun da aka gina ridda akai imma dai mutun yayi ridda a magana imma mutun yayi ridda a aiki imma mutun yayi ridda a kuduri imma mutun yayi ridda a shakka wadannan tools din guda hudu tubalan nan guda hudu a kansu ridda take tafiya qaulun aw fi'lun aw i'tiqadun aw shakkun magana ko aiki ko kuduri ko shakka thumma yanshau an hadhihi al-arba'ati anwa'un min nawaqid al-islam kathiratun to daga waɗannan nau'o'in guda hudu ne abubuwan da suke warware musulunci masu tarin yawa su kuma suka taso duk abin da ke warware musulunci ko wanda malamai suka yi ta kawowa duk suna komawa ne zuwa ga ɗayan hudun nan imma qaul imma fi'l imma i'tiqad imma shakk dhakara hal ulama malamai sun ambaci abubuwan da ke warware musulunci masu jarin yawa a cikin littafansu duk suna komawa ne zuwa ga ɗayan nau'o'in nan guda hudu wa qalla khasa minha shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab babban malami shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ya takaita minha daga cikin waɗannan ainihin abubuwan da ke warware musulunci risalatan yayi wata ƴar risala wani ɗan littafi zakara fiha asharata nawaqidin wanda ya ambace masu warware musulunci guda goma a cikin wannan littafin min akhtariha mafiya hadarin su wa ahammiha kuma manya-manyan cikin su ka nemi wannan littafin nawaqidul islam na shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab za ka ga ya kawo su guda goma wayannan su ne mafiya hadari cikin abubuwan da ke warware mutum musulunci wa illa in ba haka ba fan nawaqidu kathiratun masu warware addini ai suna da yawa amma shi ya ambaci guda goma madhkuratun fi babi hukumil murtad zaka ga malamai sun ambace su a cikin babin hukuncin wanda yayi ridda min kutubil fiqhi daga cikin littafan fiqhu qawlu yazida fi kalamillah aw yunqasu yazidu ayatan haka daga cikin abin da ke fitar da mutum daga musulunci shine ya ƙara wata aya aw harfan ko ya ƙara wani harafi fi kalamillah a cikin zancen Allah aw yunqisu harfan ko ya rage wani harafi aw ayatan ko wata aya min kalamillah daga zancen Allah alqur'ani yanda ka ganshi din nan la yatihi albatil min bayni yadayhi wala min khalfi tanzilun min hakimin hamid ka bar shi haka baya karban ragi baya karban ƙari baya karban canji baya karban duka Na fata an gane. Dan haka babu canji, babu rigi, babu kari. Yanda yake kai imani da shi haka. Kara wata aya ko wani harafi kace ga wani harafi ya dace a ce yana cikin Alkur'ani, ko ga wata aya ita ma Alkur'ani ce, to wannan ka iya fitar da mutum daga musulunci. Ko kuma yace wannan ayar bata cikin Alkur'ani, ya fitar da wata aya, ya rage wata aya ko wani harafi, wannan na yana daga cikin abin da zai sa mutum ya yi rida ya bar addini. Fa hadha yakfuru wal iyazu billah, wannan shi ma zai iya kafurta wal iyazu billah, li'annahu muharrifun li kalamillah, domin ya shiga cikin masu karkatar da zancen Allah, masu canza zancen Allah. Yuharrifunal kalima an mawadi'i, mugayyirun li kalamillah, ya shiga cikin masu musanye zancen Allah. Fal qur'anu kulluhu haqqun, alqur'ani gabaki dayansa gaskiya ne. Wa kulluhu kama unzila ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kuma duka alqur'anin nan kai imani kaman yanda Allah ya saukar da shi ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka yake. Lam yughayyar, ba a iya canza shi. Wa lam yubaddal, ba a musanya shi. Wa huwa mahfuzun bihibzillahi jalla wa ala, littafi ne tsararre da kiyayewar Allah mai girma da daukaka. Wala ahada, a ƙarƙashin haka babu wani yastati'u an yughayyirahu, da ya isa ya canza alqur'ani. Babu wani wanda ya isa ya canza alqur'ani. Lakin sai dai man hawala, duk wanda ya kokarin haka, fa innahu yakfur, kafurta kawai zai, ba zai iya canza shin ba, kuma ya kafurta. Domin Allah madaukakin sarki ya yassara alqur'ani, gashi nan al'umma musulmi suna ta haddace shi, maza da mata da yara. ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر, الله ya saukaka shi yanzu yara kanana suna ta haddar alqurani, kai kanka in baka yi hankali ba sai kana karatu, danka yana cewa baba ba daidai bane, da ka tsallake wata aya zai ce baba ka tsallake wata aya, yaro dan karami, to ina ga alaran momi ga sunan alqurani ba zai canzu ba, sai dai wanda ya kokarin canzawa zai kafirta ne kawai, amma ba zai canzu ba. Waya kharuju min al-islam, zai fita daga musulunci ne kawai. Walan yughayyir al-qur'ana abadan, ba zai taba iya canza al-qur'ani ba har abada. Wasali dai in ka canza wani da ya kalla zai ce wannan wasalin canza shi mai da shi sama. Akwai alaran mu'min da gogewarsu da kwarewarsu game da al-qur'anin nan, babu wani wasali da zaka iya canzawa da basu gano shi ba, babu. Ballantana harfi, balle kalma. Li'annahu mahfuzun, saboda littafi ne da ya samu gata, sararren littafi ne, bihibzillah, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun, Allah ta'ala ce mu muka saukar da alqur'anin nan kuma mun dauki gabara da nauyin kare shi. Wanda ya saukar da shi ya ce zai kare kayansa. Ai, babu wani bayahudi ko wani orientalist ko almustashrikun ko wasu yanci ranin addini da za su shigo cikin musulmi su haddace alqur'ani wai dan su kawo alqur'ani hargitsi, su hargitsa alqur'ani. Allah ta'ala ce inna mu nazzalna adh-dhikra, mu muka saukar da alqur'ani, wa inna lahu lahafizuna, kuma mu za mu kare shi. Qawlu, lokaci yayi, to shikenan, sai mu tashi akan gabar aw yunkiru shay'an mimma qalahu Allah azza wa jalla, abinda muka karanta ya zama daidai, Allah ya ba mu lada. Kuskuren da muka yi tun ko tun tuban harshe, Allah ya gafarta mana, Allah ya nuna mana gaskiya, gaskiya ce ya ba mu ikon binta, ya kuma nuna mana ƙarya, ƙarya ce ya ba mu ikon guje mata. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.